Africa. Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa game da gargadi da hadakar kungiyoyin agaji na Red Cross suka yi cewa akwai bukatar daukar kwararren matakan kubutar da Najeriya daga fadawa bala'in yunwa. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta shirya mana akan yawan ma'adanai da ake samu a jihar Nasarawa, abinda ya jawo hankalin masu zuba jari a jihar, wanda ya sa ɗan mazauna jihar kuma suke buƙatar wato kamfanoni da suke zuba jari su taimaka ma ayyukan ci gaba a jihar. Akwai kuma labaran wasanni da Abdulrahman Muhammad zai gabatar, to amma yanzu ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis kasar Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardun gargaɗi ta jirgin sama a cikin dare. Tana fadawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Abasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar Khan Yunis babban birnin kudancin kasar. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka, tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa, zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka musanta. A jiya Laraba, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci kan cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafakan ya sabawa doka. Wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga Prime Minister kasar Rishi Sunak, wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karɓi ragamar shugabanci a watan Oktoba da ya wuce. Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekara biyar ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun shekarar 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadin su ba da suka isa kasar ta teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali don fara neman takardun su. Tuni dai gwamnatin kasar Rwanda ta gina cibiyoyi da matsugunnin sauke bakin a babban birnin kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a Najeriya na fatan cewa yarjejeniyar da kasar ta cimma a makon da ya gabata da Saudiya za ta bunƙasa haƙo mai a cikin gida da kuma taimakawa wajen farfado da tattalin arzikin kasar. Wasu yarjejeniyoyi da aka cimma sun hada da alƙawarin jami'an Saudiya na gyara matatun mam Najeriya guda hudu waɗanda suka kwashe shekaru da yawa ba sa aiki, lamarin da ya tilastawa kasar ta biyu mafi sarrafa mai a Afirka shigo da dukan manta. Ga fassarar wannan rahoton na Timothy Obiye zo daga Abuja. Yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin hukumomin Najeriya da takwarorin su na Saudiya an yi su ne a gefen taron kolin Saudiyar da kasashen Afirka na farko da aka yi a birnin Riyadh a makon jiya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gana da yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin take yi na janyo masu zuba jari kasar a wani yunkuri kuma na farfado da tattalin arzikin Najeriya. Hukumomin Saudiya sun yi alƙawarin gyara matatan man Najeriya guda hudu dake jihohin Rivers Delta da Kaduna. Babu ɗaya daga cikin waɗannan matatan da suka yi aiki tsawon shekaru, lamarin da ya tilastawa ƙasar dogaro da shigo da man fetur daga ƙasashen waje, duk da cewa tana haƙo gangar mai miliyan ɗaya a kowace rana. Faith Nwadishi, babbar daraktar Cibiyar Transparency Advocacy da ke Abuja, ta yi maraba da wannan yarjejeniyar.
Considering the success that Saudi Arabia has made of their refineries and the natural resources that they have.
Ta ce, idan aka yi la'akari da irin nasarorin da Saudiya ta samu ta fannin matatan mai da albarkatun ƙasa da ƙasar ke da su, abu ɗaya da yarjejeniyar za ta yi shi ne ta taimakawa Najeriya wajen cimma muradanta na sarrafa mai da taimakawa ƙasar wajen warware wasu matsaloli da ke tattare da batun tallafin mai da kuma rashin aikin matatan man ƙasar. Bayan da ya karɓi ragamar mulki a watan Mayu, shugaba Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki da suka hada da soke shirin ba da tallafin man fetur da ake kashewa maƙudan kuɗaɗe a wani yunkuri na rage basussuka da janyo masu zuba jari ƙasar. Tun daga lokacin farashin man fetur ya yi tashin gauran zabo, lamarin da ya sa akwai buƙatar gaggawa ta samar da mai a cikin ƙasar. Nwadishi ta ce, da farko akwai buƙatar gwamnati ta yi taka tsantsan ta kuma ba jama'a dama su yi nazari akan yarjejeniyar da Saudiya.
What are the terms? What are the terms? Would the government be willing to make this?
Ta ce, shin menene sharaɗin yarjejeniyar? Gwamnati za ta yarda ta bayyana wa 'yan Najeriya sharaɗin ta yadda za mu iya duba ta sosai kuma mu yi nazarinta? Sannan kuma za mu dankawa Saudiya ragamar kula da ayyukan matatanmu ne gaba ɗaya? Ko kuwa za su zo su ba mu taimako ta ɓangaren fasaha ne? A yanzu dai ba a san me sharaɗin suka ƙunsa ba. Jami'an Najeriya sun ce za su kammala bayanan sharaɗin yarjejeniyar da Saudiya nan da watanni shida masu zuwa. Mutane da yawa dai sun zuba ido su ga ko sharaɗin za su daɗaɗawa Najeriya ko a'a. Idan muka tsallaka ƙasar Ukraine, shugaba Volodymyr Zelensky ya yi gargaɗin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da ƙasarsa ke yi da Rasha zai bankaɗo wani gagarumin abu. Ba za mu iya amincewa da wata matsala ba, abinda Zelensky ya shaidawa manema labarai na Afirka a Kyiv kenan a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa idan har muna so a kawo ƙarshen yakin, to dole ne mu dakatar da shi, mu kawo ƙarshensa cikin mutunci ta yadda duniya za ta san koma waye ya zo, ya yi mamaya, ya yi kisa alhaki kuma na kansa. A cewar shugaban na Ukraine, idan yakin ya zama abin da ya ƙi ci gaba ya ƙi ci baya, al'ummomin Ukraine da za su taso nan gaba za su yi gwagwarmaya sosai, saboda Rasha za ta sake dawowa idan ba a yi maganinta ba. Kalaman Zelensky na zuwa ne makonni biyu bayan da General Valery Zaluzny, babban kwamandan sojojin Ukraine, ya faɗa wa jaridar The Economist cewa yakin ya kai wani mataki na fasaha da ya sa komai ya tsaya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla kamar yadda muka alƙawarta muku a shirinmu na baya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa Malam Bello Abba ya Kasai, masani akan harkokin wato noma a Najeriya, da abokin aikin mu Haruna Shehu Marraban Jos dake wato game da gargadi da hadakar kungiyoyin agaji na Red Cross suka yi cewa akwai buƙatar daukar ƙwararren matakai don kubutar da Najeriya daga fadawa cikin bala'in yunwa. To yanzu bari mu tashi daga wannan tambaya da Haruna ya yi wa aboki wato bakon namu.
To ganin cewa wannan matsala kamar yadda ka lissafa ta matsala ce babba, kamar wani irin mataki ya kamata ɗauka na rage muninta na ganin cewa ba a samu matsalar karancin abinci ba a gaba?
To gaskiya wannan tambaya ce mai nauyi matuƙa, kuma duk wanda yake harkar noma a ilimce ya san wannan tambaya ce mai nauyi. Wannan ba tambaya ce ta gona ba ko ta ma'aikacin gona, wannan tambaya ce da ta shafi gwamnati da irin abubuwan da gwamnati su sa a gaba domin ta tabbatar da cewar in an samu irin wannan matsala, domin manomi ba zai iya kare ta a gonarsa ba, matsala ce wacce take shafa kowa da kowa saboda ka dole ne akwai zaman akwai wata hukuma da take hada maganin da za ta ba kowa ya sha ya warke kyakkyawan misali shine kamar a samu abin nan zuwan kwalara kaga ai ba kowa gidansa yake zuwa ya hada maganin shi ya bare shi ba gwamnati ce da wanda abin ya shafa suke hado magani a ba kowa ya sha ya samu sauki to haka wannan ma take so na farko dai shin tsarin gwamnatin Najeriya yayi daidai da tsarin da za iya maganin karancin abinci idan irin wannan ta faru misali akwai abubuwa da yawa da gwamnati take yi kuma abubuwa da ba ta lura da su misali na farko an aje isasshen abinci wanda za a bayar har zuwa wata damunar a cikin farashin da bai tada hankali ba idan wata damunar ta zo an yi wa manomi tsarin da zai samu kudin da zai noma domin a wannan damunar ya rasa jarinsa manomi yana da 50,000 ko 70 ko 100 ya noma eka 1 ko eka 2 an samu rashin ruwa ta mutu gabaki daya to me tsarin da ake yi ya samu kudin da zai sake noma bari tunda an san daman ana kiran subsistence farmers daman daga hannu zuwa baki ne suke zuwa na biyu kenan na uku wani tsari aka yi domin ya zamana ba wai shekarar irin wannan sai ta zo za a yi tsarin ba tsarin da aka yi wanda yake har abadan abidina akwai wani shock absorber a karkashin mota wanda in ka shiga galan ba za ka ji tsalle ba za ka yi tsalle ba barayin baka misali idan manomi ya shiga cikin wannan hali bana mu dauka ko wani tsari da ya fidda shi daga ciki zuwa bade to badin ma haka zai shiga a fidda shi badin ma wacce haka zai shiga a fidda shi babu wani tsari wanda zai tsaye da shi cewa ya tabbatar yana ji a kirjinsa cewa duk abin da ya samu shi yana da kyakkyawan kariya daga wani tsari da gwamnati ta yi ɗaya kenan to kariyar nan yadda take zuwa a ƙasashe da yawa da muka yi karatu kuma muka je mu gani takan zo ne a matsayin yadda ake ba da tallafi
Malam Bello Abba ya kasai kenan masanin harkar noma a Najeriya a tattaunawarsa da Haruna Shehu Marabbat Jos wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar to ba da lada fata an shakata yanzu kuma lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman
jihar Nasarawa dake da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinai karkashin kasa masu tarin yawa da suka hada da barite wanda ake amfani da shi wajen hakar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a fadin Najeriya jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead zinc da lithium ma'adini mafi daraja a fadin duniya wanda ake hada makamashi da shi sauran albarkatun kasar sun hada da gawayi gishiri zinare da sauransu To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi 70 na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da karfin cin tuwo sabanin yadda kasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnatin jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule yace gwamnatinsa ta maida hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'umar jihar ayyukan yi.
Jihar Nasarawa an san ta da ma'adinai amma ma'adinan mu tunda aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su wayansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki ana kiran su illegal miners wadansu kuma za su zo su yi ne legal miners din ne su kwasa su fita da shi ba wani company guda daya da aka sa a jihar Nasarawa gaba daya wanda zai shine zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a dauki mutane aiki to saboda haka tun zuwa na gwamna na fara magana da irin wayannan kamfanoni na fara kuma kokarin irin wayannan kamfanoni su zo jihar Nasarawa to Allah yake bakin mu yanzu akwai guda uku na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium shi lithium da shi ake electric battery da kike gani battery din wayan telefon ne battery din mota ne battery din motoci ne wanda za su electric cars duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa to shine kike da muka yi kokari muka zo da wannan company to yanzu wannan company za su zo su kashe dala miliyan 250 su gina babban company wanda za su rinka markada a ton 10,018 a kowace rana a nan kasar a jihar Nasarawa a local government na Nasarawa kalmar hukumar Nasarawa haka yanzu akwai guda daya wanda yake kalmar hukumar Uke su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa akwai kuma guda daya wanda yake cikin garin Nasarawa wannan yana kusa da Udegene akwai wanda yake cikin garin Nasarawa duka lithium din suke yi bayan wannan a nan kalmar hukumar Awe akwai wanda suke yin zinc su kuma suna yin lead su ma duka suna nan anan to su ma haka ban fara aiki da su a kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata misali shi wanda muka je jiya ne dauki ma'aikata ne 2,500 wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin sannan wayanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai 10,500
gwamnatin jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule a ka'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai yayi yarjejeniya da al'umar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu garkuwan yankin Udege da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa a Tahiru Ahmad yace yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukan su inda suke fita da miliyoyin kudi amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai hakari jiya ne
ba ci gaba ko daya cikin je primary school nasu wallahi sakin mana hawaye sakin tosaya mana inda zaki duba ta bangaren ruwa zaki ci ina ruwan sha wayannan wurare babu wanda ya kamata ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanonin su provide ma mutane musu da irin tukiyan da ake samu yanzu misali guda biyu zan miki ki je Udege cikin garin Udege inda Chief Donna mu yake akwai kamfani China waje kamfani namba ta yi ba ta kai shekara kusan goma sha ko 20 a waje amma ki je waje ki je ga wani shi ka ba su ka ba ma waje sai baya hanya man da kai mana daga Mararaba zuwa Odu state government ne kai mana ba su mana hanya ba ba su mana makarantu ba ba ci gaba kamin a kasar mu
abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da musamman ku da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyan da suka yi ba
ba yi ba wai su kudi ma daga an doki kudi mai yawa miliyan 700 zaka ga ya ce an ba wai masu gona amma a cikin miliyan 700 nan na tabbata miki masu gona da sungule musu ko miliyan 22 ko wani abu kadan kadan shikenan sauran kudin tsakanin lawyoyi da agent na dawaye na mutane suna su ci wannan kudi
idan aka ci gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa me zaka ce
duk wani kamfanin da ta zo har mai girma gwamnati ya dai zo ya kafa tubulin kamfani ta fara aiki a kasa Udige ya kira sarakuna waje na gargajiya ya kira mai markaba wasu ajiri sai kai kuma gwamna ka kafa committee sai ce ta community ku zo China ku zo wani zo ne ya kula su a muku sa rubuta sai gwamnati kuma ya karbi takardar sai ba China da kanshi ya tabbatar ba ya kafa committee da kanshi da yaji ya gani wayannan alkawaran da ya ma taloko ji daga Saudi ge an bi hakkin hakkin gwamnati ne ta sa ido ta gani abin da ya kamata ya ma tala kanshi wanda bai karatu ba bai waye ba bai san cici ba hakkin gwamnati ne ta karbi mishi yancin shi
Basarake a yankin Udege kenan garkuwan Udege Attahiru Ahmad kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta ba su lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani
akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license damar haka ma'adinai a jiha a yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license mining leases about 16 da kuma small scale mining lease 133
kamar na kananan masu haka ma'adinai guda nawa
guda 133 sai kuma wanda ake ce ma quarry leases 38 sai kuma shi exploration licenses wato 255
su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba daya adadin lasisin da aka bayar na hakan ma'adinai
wanda dai aka bada a idance sun kai wajen sun fi 400 amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasan da ake aka ba su ba so a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san yakacin lambar su ba dan ba mu muke bada wa ba amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu dan suna son yi abin arziki kuma jaha ta ci arziki kasa ma gaba ɗaya ta ci arziki
amma yanzu wani amfani ne za a ce wannan jaha ta kuta Nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai tunda na san dai ba yanzu ne aka fara ba
dai mu ce ayyuka da ake bawa matasa da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan akwai haraji da ya kamata su dinga bawa gwamnatin tarayya cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta bawa mu jaha 13% derivative kamar yadda ake bada na mai amma da yawan su kamfanonin nan ba su biya wannan haraji dan saboda ba a processing din su ba a sarrafa su a nan kasan da yawan su kawai hakawa suke sai su kai wani kasa dan saboda a sarrafa shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so
babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a Najeriya ita ce tsaro gwamnatin jihar Nasarawa engineer Abdullahi Sule yace sun dauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar a wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren
farkon zuwa ga shekaru 4 da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje muna da su kuma da dandama a nan jihar Nasarawa irin wayannan super cam na sojoji da na yan sanda to shi yasa masu tsaron muke so hadda yan kasa don haka muna da vigilante na musamman wanda ake dauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta dauke su aiki kinga su ma sun samu aiki to kinga za su kare wannan waje
masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin kasar kan ta maida hankali kan habaka bangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da kasar ke yi don samar da ayyukan yi wa dimbin matasan kasar da habaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su Zainab Babaji muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawan Najeriya
a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman yanzu kuma lokaci ne da Abdulwahab Muhammad zai kawo muna shiri na gaba
wasanni a takaice
saurare barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin labaran wasanni da ke zuwa a kwatunan radiyoyin ku a daidai wannan lokaci wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa
Rahotanni na nuni da cewa a ci gaba da fafata da ake don neman samun cancantar shiga gasar kwallon kafa na duniya a shirin kasashen nahiyar Afirka. A jiya Laraba kasashe takwas ne suka kece rai. Kasar Rwanda da kasar Zimbabwe sun tashi canjaras, a yayin da kasar Equatorial Guinea ta ci kasar Namibia ɗaya mai ban haushi. Fafata da aka yi tsakanin kasar Habasha da kasar Saliyo an buga duro ne. Babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar ƴar uwarta. Sai dai kuma wanda aka yi tsakanin kasar DR Congo da kasar Mauritania, an tashi DR Congo din ta sami nasara da ci biyu babu ko ɗaya. Wanda aka buga yau Alhamis tsakanin Najeriya da kasar Lesotho, an tashi daga wasan kunnen doki. Hatani daga kasar Trinidad da Tobago na bayanin cewa wata kotun kasar a ranar Litinin ta umarci tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallo na duniya FIFA Mr. Jeff Warner da biya kuɗi dalar Amurka 222,000. Mr. Jeff Warner, wanda tsohon mataimakin shugaban hukumar FIFA da aka dakatar da shi daga shiga harkar kwallon kafa har na tsawon rayuwa, kotun ta ba da umarnin Mr. Warner da wasu abokan harkarsa guda biyu da su biya wani mai harkar kasuwanci mai suna Krishna Lala da ya ba wa Jakwana bashin dalar Amurka $1,500,000 domin gina wata cibiyar kwarewa nasa mai suna Javelins Center of Excellence. Musa Jakwana ya karbi wannan kudade ne a shekarar 2018. Zai kuma biya bashin ne tare da kudin ruwa da ke hadu da bashin. Club din kwallon kafa ta Manchester City ta goge tarihin da club din Manchester United ta kafa a fannin kudin shiga na Premier League. City din ta bayyana kudaden shigar da ta samu daga shekarar 2022 zuwa 2023 da ya haura fam miliyan 700. Hakan na nuni da cewa Pep Guardiola da ƴan wasansa sun samar da kudaden shiga da kuma harkar kasuwanci wa club din na fam miliyan 712 da hakan ya goge fam miliyan 648 da club din Manchester United ta yi kirarin samu. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta gabatar da sunayen mata masu wasan kwallon kafa su guda 30 da aka zakulo su daga kasashe daban-daban na nahiyar Afirka domin karama wanda za a zaba a matsayin gwana ta gwanaye a fagen muzuleda na nahiyar Afirka don samun kyautar kofin Ballon d'Or wanda za a gudanar a ranar 11 ga watan gobe a kasar Morocco. Mata 'yan Najeriya sun fi yawa a cikin waɗanda aka zaɓa don gabatar da sunayensu. A ciki akwai 'yar gwasan gaba Asisat Oshola da Rashidat Ajibade, Uchena Kanu, Chiamaka Nnadozie, Osinachi Ohale, Tony Fine da Christy Uchebe, Abdulwahab Muhammad wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tobadalla a gaida Abdulham Muhammad da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:58. Yanzu ko ga Maryam da labarai a takaice.
To a takaice, a yau Alhamis kasar Isra'ila ta umarci Falastinawa su fice daga wasu garuruwa hudu da ke kudancin Gaza, lamarin da ke nuni da yiwuwar fadada yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila a baya suka shaidawa mutane cewa za su iya zama. Isra'ila ta watsa wasu takardun gargaɗi ta jirgin sama a cikin dare, tana fadawa farar hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Kuza da Afasan da kuma Karara da ke gabashin iyakar Khan Yunis, babban birnin kudancin kasar. Sojojin Isra'ila dai sun ci gaba da gudanar da sintiri a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas. A jiya Laraba, kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafaka ya saba wa doka. wannan hukuncin wani babban koma bayan siyasa ne ga Prime Minister Rishi Sunak wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa gaba a lokacin da ya karɓi ragamar shugabanci a watan Oktoban bara. Burtaniya ta kulla yarjejeniyar shekaru biyar ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadin su ba da suka isa kasar ta teku cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali.
To ba sauraro da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka mini muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni da ba injiniyar mu ta wannan dare wato Kila Williams. Baba Yakuma Kiri ne daga nan birnin Washington nake muku fata alkhairi. Wassalam.